الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يبوله دياغ الله سبحانه وتعالى ليسرمنا هدوى أولا سافية اللهدي بكوي قوات الرجب أشكالة دبوت إيد إلي حدودة تلاتين دشدة هجر منذ صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 26 ga watan hudu shekara ta 2015 a lissafin miladiya har yanzu a ci gaba da karatun mu nasirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum za mu tashi yau inda yake cewa Al-Jaishul Islami ila Tabuk wato a cikin abinda malamin ya rubuta dangane da yakin Tabuk ra'asan muje ba tare da bata lokaci ba yace wa hakaza tajahhazal jaysh haka dai rindinar musulmi ta kintsa fasta'amala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala almadinati muhammad ibn maslamah al-ansari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya muhammad ibn maslamah Al-Ansari a matsayin shugaban Madina. Wa qila wasu kuma suka ce ko a wata riwayar abin da yazo shine wanda aka sa kula da Madina shine Siba ibn Urfata. Ko Urfata ke ko? Yawa Siba ibn Urfata. Wa khallafa ala ahlihi Ali ibn Abi Talib. Akan gidansa kuma kula da gidansa da matansa da jama'ar gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine mai kula ya zauna a gida wa amarahu bil iqamati fihi ya umarce shi ya zauna cikin iyali wa ghamasa alaihi al munafiqun kuma a lokacin mutane a lokacin sai munafikai suka rika wulakanta shi suna kaskanta shi ciwa shi Ali wato munafikai suka zuwa suka rika zuwa suna cewa kai kuma ya haka da girman ka abun annabi sallallahu alaihi wasallam a barka cikin mata sune masa dariya sune wato sune masa izgili da wulakanci munafikai kenan fa kharaja abun ya dame shi shine ya fita falahiqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi faraddahu ila almadinati ya sake dawo da shi zuwa madina sai ka koma dai وقال يكي سوى ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد تكي ينزباك سوء بك يردبني يزم مطعين كأولينا كمر إلم مطعين النبي هارون ني لغا النبي موسى معنى إلم مطعين دا النبي هارون يكي دي شيء أولين النبي موسى بك يردك سام إلم أن مطعين با إلا سيدكما كسني أنه لا نبي بعدي ني ابانا بابو النبي معنى بابو النبي ابانا معنى بندني نيني النبي القرشي نجي منزل الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي ني انغانتاتشي كما مي مهمانشي وجن بيان درجه ده فللر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سوى متين ني منزل الله صلى الله عليه وسلم كي جي دشي بيان سراكوتا ده تحدى سو بيان ما كما كافن نان cewa dan baffansa ne kai bayan nan ma kuma shine dama mai rike shi tunda baffan nasa baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato mahaifin Aliyu wato Abu Talib ya rasu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake rike da shi yake kula da shi to kuma yana cikin manyan manyan bayin Allah masu son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kare mutuncin sa da tsare darajar sa gurgudan abin da zai iya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi yana wannan damuwa a wata riwaya har da kuka shine yake ce masa baka san ma'ana ka zauna man ka samu irin darajar da annabi Haruna ya samu ko matsayin da yake da shi daga annabi Musa wani irin daraja ce na farko dan uwansa ne shi da Haruna da Musa su dan uwa ne uba ɗaya ya haife su kuma abin da yake nufi da wannan manzilar wannan hadisi ana kiransa hadithul manzila yadda ya shahara kuma yana cikin hadisai da yan shi'a suke riko da shi a matsayin nuna wajibcin Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da shi hadithin baya nuna haka, hadithin yana nuna falalar Ali, falalar Ali ko babu wani musulmi da yake kiyamata, babu musulmi wanda yake mai kakke wanda za a ce a zuciyarsa akwai wata kiyama ga a ce Ali radiyallahu ta'ala anhu yana da wata daraja. Da haka tilas ne mutum ba zai zama ahlus sunna na hakika ba, ahlus sunna sai ya zama masoyi ne ga Ali radiyallahu ta'ala anhu. Da haka duk abinda wani zai rika tsammani cewa kamar sahabban nan da ahlul baiti haka aka raba su gida biyu, ahlus sunna suna son waɗannan ba sa son waɗannan, wannan ƙarya ce kuma rashin fahimtar menene fahimtar ahlus sunna da aqidarsu shi yasa mutane suke faɗin wannan. Amma duk wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mai daraja ne a musulunci, musamman kuma in ya ƙara da cewa yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman kuma mutumin da hadisai na falala da daraja suka zo a kansa da yawa. Hadisan falala da suka zo a kan Ali radiyallahu ta'ala anhu suna da yawan da in dai ana zancen adadin yawan hadisai ne yadda aka roto sawa'un ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba, to babu inda zaka same su da yawa irin littafin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi darajar Ali da yawa, kuma tabbas Ali dan aljanna ne, babu mai kokonton wannan. Amma kuma dalili akan cewa shi zai ya cancance ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dalilai dai irin waɗannan din da wasan su ba su tabbatar da haka ba, babu dalili daga bakin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi haka. Inda ya faɗa to farkon masu yi masa mubaya'a su ne waɗannan da suka riga shi khalifanci din, Abubakar da Umar, saboda san da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi, da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da bakinsa cewa in ya mutu Aliyu shine khalifa, to ni na tabbatar da cewa Abubakar da Umar su ne farkon wanda za su zo su yi masa mubaya'a. To amma babu haka din, la a rubuce ko a Qur'ani babu, duk tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗin haka ba, bal isharorin da ya yi bai faɗi sunan kowa da sunansa cewa in ya mutu wane bane, amma akwai isharori na gabatar da ɗaya daga cikinsu shine Abubakar, wajen in baya nan ya salla, wajen tura shi aikin haji kamar da zamu zo mu gani daga gama karatun wannan maganar yakin Tabuka da makamantan waɗannan abubuwa suna nan kuma da yawa. Bal ya kira Aisha radiyallahu ta'ala anha wata ran yace je ki kawo mun, kira mun babanki da dan uwanki Abdulrahman su zo, zan rubuta musu wani rubutu domin kada bayana a yi saɓani. Kaga wannan duk wanda ya karanta zai ce me ake so a rubuta, zai fahimci ana so a rubuta takadda ne cewa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abubakar ya zama khalifa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bari ma kyale takaddar, ni na san da Allah da musulmi ba za su bar Abubakar ba. Kaga ba cewa yi Abubakar bayana kai ne khalifa ba, ko da ya faɗi haka ya zama nassi kuru-kuru. Amma wannan din in wani ya so, inda a ce misali da Ali radiyallahu ta'ala anhu akwai nassi irin wannan dangane da shi, da mutane da yawa ma za su ce to ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa kuru-kuru ba, ya kamata mu bar masa saboda wannan karfin ishara din, mun fahimci wannan. To ko wannan babu dangane da Ali, amma akwai ta dangane da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Don haka abun ba wai san zuciya bane, ko a ce an zabi ba a san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a san iyalan gidansa, ana gaba da su ana ture su daga falala. Ba ku manta ba insha Allah a darasin Minhajus Sunna wata rana maganar da Abdullahi ibn Umar yake gayawa Husayn radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yan rigima a garin Kufa suka kira shi da takaddu din nan cewa ya zo za su yi tawaye su ture Ibn Ziyad a Kufa, kuma su yi juyin mulki ga Yazid da yake a Sham a lokacin. Mai Abdullahi ibn Umar ya faɗi yace kai ya kamata ka sani da yake kiran Husayn yace wallahi karka tafi gurin waɗannan mutane mai wadara, yace domin wannan shugabanci da kake gani Allah bai ɗauke ta daga kanku ku ahlul baiti, ya ɗauke ta ya kawar da ku daga gare ta ya maida ita gun wasu, sai face saboda yana so ya tsare ku, yana so ya tsare ku daga fitina, yana so ya tsare ku daga wato jarabawa ta harkar shugabanci. Duk mutumin da aka ce yana shugabanci na al'umma, to za ku ga da shi da wanda ba shi ba, wane ne yafi saukin hisabi don tashin alkiyama? Yanzu a ce ga mutum talaka bai shugabanci kowa ba, bai saci kudin kowa ba, bai yi kowa komai ba, don tashin alkiyama in dai Allah ya taimake shi yana kan tauhidi, yana kwatanta abin da ya kamata, sai an gama da hisabinsa nan da nan, shi kuma wancan da ya shugabancin mutane, sai an tsaye da shi ana ce masa tambayoyi. Yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƴaƴansa da jikokinsa, ko in ce jikokinsa da suka zo ta hanyar Yassa Fatima radiyallahu ta'ala anha, wanda dama ita ce Allah ya bari aka samu zurriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyarta, ya cancanta a ce idan tashin alkiyama sun samu matsala dogon hisabi gaban Allah subhanahu wata'ala, girmama su ne a ce sun koma gefe, an bar su da darajarsu. Saboda me a cikin duniyan ne na shugabanci? Idan a duniyance ne, ka koma zamanin Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, wannan abu ya samu na shugabanci na duniya, in ana zancen duniya dai, duniyan nan a ce me ya samu? Ba shi da wani fili da ya samu na gwamnati, ba shi da wani gida da ya samu na gwamnati, lokacin ba gida ma ake yi da za a ce wannan shine gidan, kamar yanzu da ga gidan chairman local government, ga gidan gwamna, ga gidan shugaban kasa, ana ta hari a je a shiga. A wancan lokacin haka kawai suke fitowa, mai shugabancin yana shugabancin daga gidansa ne, ko albashi zamanin Abubakar babu ba a sa ba, sai daga baya aka matsa aka ce ya riga karbar wani abu, yan kaya da aka kawo masa a matsayinsa na shugaba ya riga amfani da su. Da ya zo rasuwa ya kira Aisha radiyallahu ta'ala anha, yace in godannan kayayyakin in na mutu ki dauka ki kai wa Umar, domin ya riga ya rubuta cewa Umar shi zai zama khalifa. Ai ba ku manta wannan ba, ya dauki dan wannan kayan da meye da meye, da dan wani mayafi ne fa, mayafi dan bargo haka mai dan kauri wanda ake lulluba da shi lokacin sanyi, da wata alfadara a dan raƙumi, kai raƙumi saurayi haka, da wannan raƙumin sai kuma wata baiwa. Wannan abun guda uku su ne ya samu ta hanyar gwamnati, kuma su din sai yake ganin ai bai kamata ya rike su a bar su a gidansa ba, ya mutu ya bar su a gidansa, sai ya ce wa Aisha in na mutu ki dau wannan ki kai wa Umar radiyallahu ta'ala anhu. Shine da aka kai wa Umar, har Abdurrahman bin Auf yake cewa haba Umar, yanzu wannan din ma ba za ka bar wa zuriyar Abubakar su fa'idanta da shi ba, ai ya kamata da aka kawo nan sai ka ce ku koma da shi, wannan ba komai. Sayyidina Umar yace ya za a yi abinda Abubakar da kansa ya ji cewa zai yi zunubi in ya rike shi, ni kuma in bar masa akan ya tafi akan zunubi, tunda ya ce a dawo da shi karba za mu dawo da shi mu rike shi. Kenan haka ya tafi ya bar duniyan nan, ba shi da fili a Abuja, ba shi da fili a, ba shi da mota, ba shi da komai. Don haka in an ture wani kamar yadda wasu suke tsammani, musamman shi a suke gaya mutane wanda kwakwalansu ba masu fadi ba, ba karatu, cewa duk makirci ne da masu Abubakar suka yi, suka ture Sayyidina Ali, in makircin akai aka ture me aka samu na me? Duba Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a zamanin sa, ramewa yayi kashin kumatun nasa ya fito ya kanjale, dama kuma shi ba mai kiba bane Sayyidina Umar, dogo ne siriri, in kana suranta Umar dogo ne shi siriri, kuma ya kara ramewa saboda yawan aikin shugabancin jama'a. Zagayawa yake cikin gari, sai ya ji kowa ya yi shiru ya kwanta lafiya, kowa ya ci abinci ya koshi, sannan ya zo ya kwanta. Me ya daɗi a wannan? Da za a ce an tura wani an hana shi. Don haka wata kofa ce da makiya musulunci suka samu, yaya za su bata wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka rasa kofar da za a amfani da ita, sai aka makale da wannan zancen, amma ba shi da tushe asali abinda aka gina addinin shi a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala da ya sauki wannan hadisi, kuma har yanzu mun taba dai magana a kansa shi ma. Hadisin baya nuna abinda su suke so ma su yi amfani da shi daga hadisin, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine ba za ka yadda ka zama, yake gaya wa Aliyu kenan radiyallahu an, ba za ka yadda ka zama matsayinka a wurina kamar matsayin annabi Haruna da annabi Musa ba. Su shi'a suke cewa ai kun ga abinda wannan hadisi yake nunawa shine annabi Musa ya mutu ya bar annabi Haruna shine ya zama khalifa a bayan sa ya zama mai shugabancin mutane haka su suke cewa to kuma wannan jahilci ne yasa mutum zai faɗi wannan saboda bai san yadda annabi Musa din yake da annabi Haruna ba annabi Musa sai da annabi Haruna ma ya mutu sannan shi ya mutu a tsarin yadda abu ya faru a tarihance me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan yana nufin lokacin da annabi Musa Allah ya kira shi ya gana da Ubangiji a Turu Sina da zai tafi ya bar banu Isra'ila a ƙasan dutsen da su da annabi Haruna shine yace masa ya tsaya ya saurara ya tabbatar da sun yi abin da ya kamata kar su je su koma shirka wannan wurin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi zai je wata tafiya ne da zai dawo mun gani zai je wata tafiya da zai dawo ba tafiya ce ta mutuwa ba in ya dawo ya same su cikin natsuwa da kwanciyar hankali don haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi Tabuka yayi yaki ya dawo to shine ya bar sayyidina Ali ya kula da gidansa in ya dawo shikenan kuma shugabancin yana nan koko ya kare tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo to shi haka akai amma in zancen mutuwa ne da barin wani ya zama khalifa to dangane da annabi Musa da Haruna ba haka akai ba alaihi wassalatu wassalam a har mun san da kissar mun sha fada ko darussan tafsiri lokacin da Fir'aun ya koro babinan banu Isra'ila suka gudo suka baro Misra har suka tsallake ruwa Allah madauki ya halakar da Fir'aun a wannan ruwa suka shigo Misra ai kafin su shigo suka baro Misra kai suka shigo Falastin kafin su shigo Falastin bayan sun bar bakin ruwan nan akan hanya su ta zuwa Falastin da Allah madauki ya ce su je su yaki mutanen wurin su zauna a gurin an ba su wannan kasar da annabi Musa ya gaya musu cewa ga abinda Allah ya ce mu je mu yi jihadi sai suka ce su ba za su yi ba suka ce ka tafi da kai da ubangijinka ku je ku yi mukan muna nan ba za mu je ko ina ba Allah madaukaki saboda wannan yayi musu azaba da ti shine rudani suka shekara 40 ba su san hanyar da za su ba suna yawo su je nan su dawo su dauka nan ne su dawo kuma saboda gata da Allah ya musu a wannan shekara 40 din Allah ya rika zubo musu abinci su ce yunwa suke ji suka ce kishi ruwa aka ce ga ruwa nan ruwan ma dutse aka ce a kwankwasa annabi Musa ya kwankwashi dutse ya buga da sandansa ruwa rika bubbugowa yana fitowa kuma ba wai wuri daya ba kowace kabila aka ce idan ruwa guda 12 kowace kabila da inda suke shan nasu kar ma a hada su wani ya ce shi ba zai sha gun yayan wani ba aka suka ce yunwa aka rika zubo musu darba da kuma soyayyen naman abin nan ya sunan shi wannan salwa Allah subhanahu wataala ya rika sako musu da shi a gashe gyararre kawai ci zasu suka ce shi ba shi suke so ba dan tawai wannan dai zance mu kyale shi ba shine siyakin maganar mu da aka taho saboda wannan cikin a wannan wahalar a cikin ta annabi Haruna ya rasu bayan sa annabi Musa ya rasu to kaga idan zancen wani zai mutu ne ya bar wani ai kaga zancen annabi Haruna da annabi Musa ba haka akai ba daka annabi Haruna shi ya fara rasuwa sannan sai annabi Musa ya rasu daka ba wanda ya dauki shugabancin banu Isra'ilin a matsayin khalifan wasin da kamar yadda suke cewa shine annabi Yusha'u annabi Yusha'u shine ya shiga da banu Isra'ila cikin Falastin kaga idan aka bi wannan hadisi da waccan kissa to ba su yi talayin ba ba su haɗu ba mun fahimci abin don haka zancen da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya ne ya dawo ya bar sayyidina Ali ya kula da gidansa baya nufin wannan hadisi yana nufin cewa in ya rasu shi sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine da zama khalifa akan al'ummar musulmi mun fahimci wannan ayi Allah madauki ya sauke to sai shi wa taharraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-khamis nahwa ash-shamal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa ranar alhamis ran alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya motsa mana aka fara fita daga madina nahwa ash-shamal ya tinkari arewa dama idan mutum yana madina za shi tabuka to arewa zai hannun riga suke da makka makka sai ai kudu ai in kuma za ai abin nan za a tafi tabuka sai ai arewa walakinnal jaysh kana kabiran sai dai rindinar babba ce rindinar banza Allah sallallahu alaihi wasallam babba ce wannan kara 30,000 muqatil mayaki mayaki mai yaki mutum 30,000 haka aka fita lam yakhruj almuslimuna fi mithli hadha aljam' alkabir qablahu qatt muslimi bastaba fita da irin wannan adadi mai yawa ba tunda musulmi suke ma'ana tunda ake yaki da musulmi da kafire zamanin manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam ba a taba fita a wannan adadi mai yawa kamar wannan ba sai ce falam yastati almuslimuna ma'a ma badaluhu min al-amwali an yujahhizuhu tajhizan kamila muslimi duk da irin shirin da suka yi da irin kudin da suka bayar da irin taimakon da suka bayar ai mun ji taimakon da suka yi ta kawowa to duk da wannan taimako da aka hada ba su iya kintsa wannan yakin ya zama kowa ya samu abin da zai fita da shi na yaki ba da abun hawa da kuma kayan yaki makami bai isa ba bal kanat fil jayshi qillatun shadidatun bin nisbati ila zadi wal marakibi ko wal rakibi ka ko nan wal marakibi ko nan wal marakibi an samu karanci sosai a wannan tafiya da guzuri da kuma abun hawa karancin kuma mai tsanani fa kana 18 rajulan ya'taqibuna ba'iran wahidan la ilaha illa Allah sai dai zama mutum 18 ne suke hawa raƙumi ɗaya ba wai a lokaci ɗaya ba ma'ana suke amfani da raƙumi ɗaya in wannan ya hau ya dana sai ya sauka wani ma ya dana har aka wannan tafiyar da Allah ka ga mutum 18 bayan kwana nawa zai dawo kanka inda kana ciki ko ai ba zancen wuni ɗaya ba ne sai an sha wahala in ka hau yanzu da safe ƙila wani ba zai sake hawa ba sai washe gari mutum 18 kuma ga tafiya mai nisa mun ji kilomita nawa ko kuma manta 700 daga madina a lissafin yanzu kenan sai ce bal kanat fil jayshi qillatun shadidatun bin yawa mun gama wannan sai ce wa rubbama akalu awraq al ashjari kai saboda tsananin yunwa ma ta kai watakila sai da sakai suka rika cin ganyen bishiya saboda guzulin ya kare ba zai isa ba hatta tawarramat shifahuhum sai da lebatun su suka kumbura labba nasu saboda cin ciyawa bakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika kumburi saboda ba abin da za a ci wattaru ila dhabhil ba'iri sai da suka kai matukar tsanantuwar bukatar su yanka raƙumi ma'aqillatiha tare da karancin faraƙuman cewa raƙumin ba yawa amma sai an yanka daya ba wai a ci nama ba fa li yashrabu ma fi kirshihi min alma'i saboda su samu ruwan da za su sha daga kirshinsa ma'ana abin nan tumbinsa inda yake ajiye ruwa wannan ruwan da yake ajewa in an yanka shi sai a samu a shanye wannan ruwan ka taba suranta irin wannan bala'i da wahalar to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha a tafiyar su zuwa Tabuka yace walidhalika summiya hadal jayshu jayshal usra shi yasa aka sanya wannan yakin aka sa masa wannan rindina kai aka sa mata suna rindinar wahala da dandana kuda shine ma'anan usra an sha wahala mutuka wa marra aljaysh alislami fi tariqihi ila tabuka bil hijr akan hanyar zuwa tabuka wannan rindina ta musulunci ta bita alhijr nan ce hijr ana nufin diyaru thamud gidajen thamudawa haka ake kiran wannan wurin har yau wanda ya samu dama yakan je ziyara da dan nisa daga madina akan hanyar zuwa tabuka kasar samudawa inda aka halaka su yana nan har za ku ga a wasu wuraren suna kawo irin waɗannan hotunan a internet da gine-ginen su har yanzu tsofin nan suna nan gingima gingiman duwatsu kaga an yi kofa da shi ga kuma cikin an rarake dutse babban dutse fa kamar dutsen nan na marantsa misali a ce a rarake shi kaga katuwar kofa wanda ka san mutum dan kankani irin na zamanin yanzu ba zai iya wannan abu ba domin ma kun san samu da jikin su wani kamar daki yake mutum daya a zamanin can haka suke ne domin dan adam din farko fa da haka yake annabi adam zira'in sa 60 ne haka Allah ya halice shi zira'i 60 mun san zira'i samu ko haka to guda 60 zaka lissafa shine tsawon annabi adam to haka dan adam ya rika raguwa ya rika raguwa ya rika raguwa har yanzu nan da muka samu kanmu in ku lura da shekaru ma da haka shekaru ma haka suke sai mutum ya shekara 1000 annabi nuhu shekara sa ta wa'azi kawai 950 ai ko ga sauran haka annabawa kaje an ce annabi Ibrahim sai dai shekara 120 sannan ya haifi annabi Isma'il 120 to da su haka suke amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu dan adam din da zai da wato a amaru ummati haka ya faɗi wato shekarun al'ummata 60 ne zuwa 70 shine average yake nufi akan samu wanda suka haura kadan akan samu kuma wanda ba su kai ba da yawa kuma sannan girman jikin shi ma haka ya ragu to akan hanyar wannan zuwa Tabukan akwai wannan gari yana nan kuma har yanzu in ka je zaka iya ganin wannan manya-manyan gine-gine da suka yi na dutse a ciki suke kwana kai sai ka dauka abin nan girman dutsen sai ka dauka wani abu za a sa babba a'a kofar da daidai mutum zai iya shiga ce haka take kuma su shiga su kwanta a ciki su fito a tafiya ki ai me to amma duk da wannan girman haka Allah madauki ba mu labari iska ya koro da ta shi halaka su da Allah madauki ya so halaka su iska ce za ta dauki wannan mutum din mai irin wannan girman sai ai sama da shi sai fado sai mutu yanzu ku duba ku ga dan adam mu yanzu yan mitsin nan wanda in ka kwatanta su kaman kiyashi muke iska ake mai karfi da wahala kaga dan adam yana tashi ana yin sama da shi haka ko ba haka bane yana da balance din sa a kasa yana kaucewa abin da zai iya kaucewa to wannan dai kar mu shiga wa'azi akan samudawa akan wannan hanya ta zuwa Tabuka anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da wannan guri da ake ce ma Hijr shine diyar Samud alladhina jabu as-sakhra bil wad ai mun hankar wannan yana nan cikin suratul fajr ko alladhina jabu ma'ana qata'u as-sakhra ay al-jibala sun yayyanke duwatsu suka mai da su gidaje shine ma'anan jabu as-sakhra ay qata'u as-sakhra bil wad awadi wadi ana nufin wadil qura sunan wurin kenan wadil qura ana fahimta to sai shi yau gashi nan ma ya fada yace wadil qura fastaqan nasu min bi'riha da mutane suka go ana tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka debi ruwa daga rijiyar wannan wuri Hijr din falamma rahu yayin da suka tafi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yayin da suka je wurin mutane suna kokarin su debi ruwa za su sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tashrabu min ma'iha kada ku sha wannan ruwa wala tatawaddu minhu lis-salati kada kuma ku yi alwala da shi domin sallah wama kana min ajinin ajintumuhu duk wani gari kwababbe da kuka kwaba fa'alifuhu al-ibila ku ba da shi abinci ga raƙumi shine fa'alifuhu al-alaf shine abincin dabba ma'ana ku dauki wannan garin da kuka abin nan kuka kwaba shi dan ai ko kunu ko garin farau-farau da za a sha wannan to maimakon ku sha indai da wannan ruwan ne ku ba wa dabbobi su canji wala ta'kulu minhu shay'a kada kuma ku ci wani abu a wannan area na dan itace da makamancin sa wa amarahum an yastaqu min al-bi'ri allati kanat taridha naqatu salih akwai wata rijiyar da a zamanin annabi salihu wanda shine nan ne gidajen nasu akwai rijiyar da nan ne inda taguwar annabi salihu take zuwa ta sha ruwa inda Allah madauki yake cewa abatta ta sha ruwa ta sha su ma sannan su zo su sha ko shine suka je suka kashe ta sai Allah ya halaka su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai shan ruwan sauran jama'ar samudawa sai ce su sha daga rijiyar annabi salihu mun fahimci ne yawa duk da malam ibn rajab al-hanbali a cikin fathul bari nasa ya ce wannan riwayar mursala ce malam mursala akwai inqita'i tsakanin tabi'in da ya fade ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fade sahabin da ya gaya masa ba shine ake cewa hadisi mursal ko yawa wannan kenan wa fi sahihain ya zo kuma a cikin sahihaini al-bukhari da muslim عن ابن عمر دق عبد الله بن عمر قال يا شيخ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر يعني عندما زال الله صلى الله عليه وسلم يوسي حجر كو هجر ونولي نا كسر ثمود قال يا شيخ دسو لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم kada ku shiga wannan gidaje na wadanda suka zalunci kawunan su kada ku shiga an yusibakum ma asabahu ay karahata wannan ana kaddara haka karahata an yusibakum ma asabahu dan gudun kada abin da ya same su ya same ku illa an takunu bakin sai idan za ku shiga wurin kuna kuka in mutum zai kai ziyarar wurin yana kuka to ba komai in ba haka ba kada ya je hankalinsa a kwance cikin natsuwa dan gudun kada abin da ya same su ya same shi thumma qana'a ra'sahu sanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai nannade kansa da mayafi shine ma'anar qana'a kamar ka samu hirami irin na yanzu ka lullube da ba za a gane waye ba shine ma'anar taqannu'i in an ce taqanna'a ar-rajulu abinda ake nufi kenan mutum ya lullube kansa da wani mayafi wa asra'a bis-sayri annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da sauri hatta ko jaza al-wadi har sai da ya fita daga wannan rami ko kwari kwarin garin samudawa din kuma har zuwa yanzu haka sunna take duk mutumin da yaje wurin ba a tsayawa a ce ai ta kalle kalle da daukar hotuna mutane wucewa suke saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a rika yi kada ka ce zaka je ka shanta ke ka abin turawa dai wanda suka je turawa za ka suna yi suna ta daukar hoton suna yin abubuwa amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ga abin da za a yi sunna ita ce mutun ya wannan koda a wannan lokacin yaje duk da dama ba baya cikin wuraren da masu zuwa aikin haji ko umara suke samun ma zuwa saboda nisan wurin daga Madina kuma a cikin abubuwan dama da shari'a dama ta zo da su cewa a je wurin sunna ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana so ya ibada ya samu lada shine ya je iya inda aka ce ya rika zuwa don ibada sai shi washtaddat fi tariqi hajatul jayshi ila alma'i tsananin bukatar ruwa sai da ta tsananta ga wannan runduna hatta shakau ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da suka kai karar abun gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa to ruwa fa ya kuntata fada Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah fa arsalallahu subhanahu fa arsalallahu sahabatan sai Allah madaukaki ya aiko gajimare girgije fa amtarat hatta tawan nasu Allah ya zubo da ruwa har sai da mutane suka sha suka koshi kunga daraja da mu'jiza da albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamalu hajatuhum min alma'i kuma kowa ya dauki iya abin da yake bukata zai iya dauka kuma na ruwa mai yassalka ya tikata ba jarkoki lokacin ballan tana dorawa raquma ko gurgudu abin da ake da shine wannan salka akwai salka kuma da ta kai wata jarkar saboda girmanta da abin da za ta iya dauka mun san salka ai ko me fata ce ko ake mata kofa haka kamar gora to da yake akan bayan rabumi ake sawa ko doki sai ta kwanta haka flat kuma da ruwan a ciki din da aka tsaya kuma sai a zo a sha kuma ayi alwala da dai sauran bukatu to shine sai ke shawwa tamalu hajatuhum suka dauki bukatarsu abinda suke bukata kenan na ruwa walamma qaruba min tabuk yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa da Tabuk shi da jama'a qala sai yace innakum sata'tuna gadan insha Allah ta'ala aina Tabuk gobe in Allah ya yarda za ku isa marmaran Tabuka ma'ana mabubbugan ruwa ce shine ain mabubbugan ruwa na garin Tabuka akwai wani wuri da ruwa ke bubbugowa wa innakum lan ta'tuha hatta yadhhan nahab kuma ku ba za ku kai wurin ba har sai gari ya waye hantsi yayi shine yadhha an-naharu mun san nahar dai yini to yadhha shine lokacin wato hantsiyin faman ja'aha duk wanda yaje wurin fala yamassa mimma iha shay'an hatta atiya duk wanda yaje wurin to kada ya taba ruwan gun har sai nazo wannan ya nuna akwai wanda suka yi gaba ko don ba wai a tafiyar da ake ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ne daimin a gaba sauran jama'a duk suna baya ba a'a haka da rabuwa ake wasu suna gaba wasu suna baya to amma ya bada wannan nasiha da shawarar da umarni mun fahimci zancan sai ce kada kowa ya taba ruwan gurin har sai nazo qala mu'adh shine mu'adh radiyallahu ta'ala anhu yake cewa faji'ina wa qad sabaqa ilayha rajulani sai muka zo sai muka samu cewa akwai wasu mutum biyu daga cikin mu sun riga kowa zuwa a cikin mutum 30,000 dan ba a faɗi sunan ba la'alla dama ba sa cikin mashhurai da aka sani a cikin gari yau mu'adh yake cewa sai wasu mutum biyu sun riga wurin wal aynu tabiddu bi shay'in min ma'iha sannan mabubbugar tana dan diddiso da wani abu na ruwanta babba yabiddu ay yursilu alqatarat shine ma'ana digo digo yana dan diddigowa na ga wannan mabubbuga saboda karancin ruwan babu akwai riwayar da ibnu abdul bar yake cewa ta zo da tabissu bisad ba bidadiba tabissu tabissu kuma suka fassara abinda ake nufi shine ango kelkelin ruwa idan rana ta haska ruwa ai yana da wani kelkeli ko to shine ma'anan bassa an ce bassa bariqa a wata riwayar yazo tabissu ba tabiddu ba in tabiddu ne ma'ana tursilul qatarat tana zubo da digo digo ma'ana digo digo yana fitowa daga mabubbugar shine ma'anan tabiddu tabissu kuma shine mene yana walqiya ma'ana kelkeli to wal aynu tabiddu bi shay'in min ma'iha wannan yana ruwan bayawa ko fa sa'alahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su su waɗannan mutum biyu da suka riga zuwa din hal masastuma min ma'iha shay'an wannan ruwan kun taba wannan ruwan da kuka zo kun san ya ce kada kowa ya taba kada kai alula kar kai komai da shi ma'ana kar ka taba shi har sai ya zo sallallahu alaihi wasallam qala sai suka ce na'am suka ce gaskiya mun taba wa qala lahumma ma sha Allah an yaqula sai ya fada musu abin da yaso ya fada nan malamin ya cire wani lafazi abin da yake yadda yake a Bukhari fa sabbahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabban wa qala lahumma ma sha an yaqula yadda lafazin yake ne sai ya zage su ya fado ta kalma shi malamin nan yake ga a cire kalmar zagin kuma duk ba dalili saboda malami sun yi bayani me ake nufi da shi a zan mana bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya bada umarni kada aje wannan wuri kar a taba ruwan nan amma wannan mutum biyu sun riga sun je kuma sun taba kuma ya tambaye su kun taba suka ce eh to shine ya gaya musu magana mara dadi shine ma'anan zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya alfasha ba irin zagin mu ne nan na dankwala a shariya ba ma'azallah Allah ya tsare manzansa daga baki da bakinsa mai albarka daga irin wannan batsa sai dai ya faɗi magana marar kyau ma'ana ga mutum dan ya ji zafi dan ya gyara dan ya darasi kuma ba dan cin mutunci ba to shine sai ya faɗa musu wannan kuma sannan ya faɗi abin da yaso dangane da su thumma gharafa min al-ayn qalilan qalilan a wata riwaya Bukhari thumma gharafu min al-ma'i qalilan qalilan nan shi ya kawo wannan abin da mufradi kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba kuma haka bane su mutanen ne sai kowa yake sa hannunsa yana tara bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai shi yayi haka din da yayi hakan bari me ya faru hatta jama al-washal har sai da dan kadan ya taru al-washal shine ruwa dan kadan ya taru a hannun mutum shine al-washal larabci da fadi yake ko ka taba ji wannan kalma al-washal washal shine ruwa dan kadan kaga me kuwa ce al-ma'ul qalil ko kamar an yi gwaranci an tsawaita zance faɗi kalma ɗaya kawai alwashalu to ɗan kaɗan ba dama a ce da yawa in an ce alwashalu thumma ghassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi wajhahu sai ya wanke fuskarsa a cikin ruwan shi wannan dan ruwan da ya taru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taru ruwa kadan a hannunsa sai ya sa a fuskarsa mai albarka sai ya wanke sai ruwan da ya wanke fuskarsa sai ya zubo a cikin inda dan kadan din da ya taru din muna fahimta wa bada'a ayyadahu kaiho da kuma a hannunsa ya wanke fuskarsa ya wanke hannunsa thumma a'adahu fiha sai ya maida wannan ruwan da ya wanke fuskarsa din cikin wannan ruwan da ya dan taru kadan muna ganewa a fajaratil aynu bima'in kaseer Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke fuskarsa da hannunsa a cikin ruwan kawai sai ruwa ya bubugo da karfi sai ruwa ya taru mu'jiza daga Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ruwa ya ta bubugowa fastaqan nasu nan ko mutane akai ta diba mai ko menene ko yana tara yana sha akai ta alwala ana wanke jiki da dadi ruwan ku sai bubugowa yake bayan ku dan kadan ne da thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku ya mu'az ya kai mu'azu yushiku ya kusa in talat bika hayatu in rayuwa ta yi tsawo da kai mana ka dade a duniya an tara ma hauna qad muli ajnana ko jinana zaka ga wannan wuri abinda ke wannan wurin ya cika da shuke shuke nan wurin da kake gani in Allah ya baka tsawon rayuwa wurin nan sai ya go ya habaka ya zama wani lambu babba ana samun amfanin gona a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'azu wannan shi ma menene mu'jiza ce kuma ba wai mu'jizar iya wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza har yanzu ta bangaren tsawon rayuwar mu'azu dan sai da ya rayu kuma sai da ya ga wannan abu kuma sai Allah ya sa Mu'adhu radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka rayu a Sham a area nan da wannan abin ya faru shi da aka tashi duk abubuwan da aka tashi nan wurin ya taho ya zauna kuma rayuwar ta sa ta dade kuma ya ga wannan abin da idansa radiyallahu anhu to wancan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan wuri akwai darussa al-Imam al-Baji Abu al-Walid al-Baji cikin manyan malaman mazhabar Malikiya yana da al-Muntaqa wannan hadisin Muwatta mai Malik ya rubuta shi a Muwatta kuma isnadin sa sahihi ne Al-Baji a cikin sharhin sa mai suna Al-Muntaqa sunansa kenan Al-Muntaqa sharhin Muwatta ne a ciki yana cewa wannan fadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan ta'tuha hatta yadhha an-naharu faman ja'aha fala yamassa min ma'iha shay'an hatta ati wannan lafazi da ya fada yace yahtamilu ma'anayni zai dauki ma'ana guda biyu ma'anar farko an ya qula zalika bi wahyi ma'ana ya zama ya fadi wannan kalma ne da wahayi ba ko dake ba nan yake ishara zuwa gare ta ba yana ishara ne zuwa ga wannan innakum sata'tuna gadan insha Allah akan wannan ne yake magana yace wannan fadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe za ku je ai kun ga suna cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace gobe za ku je wurin kuma ba za ku je ba sai lokacin da hantsi yayi to shine sai malam baji yake cewa wannan yana daukar ma'ana biyu ko dai ya zama ya faɗi wannan labari ne daga wahayi ma'ana Allah ne masa wahayin haka abin zai auku ala hasabi ma qala zalika min khabari al-ayn wa khabari anna Allah ta'ala ma ashara ilayhi yawa wa khabari an yamtali'a ma ashara ilayhi jinanan ma'ana wannan abu ya fade shi ne gurgudan wahayi saboda an masa wahayin cewa hakan za ta faru kamar yadda ya bada labari cewa wannan wuri zai cika da duhuwa ta abin nan tsire-tsire kamar yadda ya ga Mu'adh ma'ana irin wancan abin da ya fada shine ma irin wannan cewa wahayi ne Allah ne ya gaya masa ba za ku kai ba sai gobe mun gane wannan yace wa yahtamilu zai kuma iya daukar abin da ake nufi shine ko kuma ya zama kai qauluhu ala hadha kamar fadin Allah madaukaki da yake cewa latadkhulunna almasjid alharama insha Allah wannan insha Allah kuga Allah madaukaki ya tabbatar da abu zai faru amma yace insha Allah domin Allah baya fadin abu insha Allah sa ba tana ba irin tamu bace ko mu mutane ba mu san gaibu ba in ba mu da tabbacin abu zai faru muna so ya faru za mu ce abu kaza zai zo insha Allah amma Allah in ya faɗa tabbaci ne da kuma cewar abun an allaka shi ne da wannan kuma da tarbiya ga mai faɗa nan gaba duk abin da zai faɗa rika cewa insha Allah to irin ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an masa wahayin hakan zai faru amma ya kara da insha Allah mun fahimci wannan abun yace abu nabiyu yahtamilu aidan an yaqula zalika ala ma'na at-taqdiri li sayrihi wasu malaman suka ce nabiyu zai yiwu ya faɗi wannan magana ne ta cewa ba za ku je ba sai gobe ba za ku je ba sai lokacin da hantsi yayi la'alla abin da yayi in ma ba wahayi aka yi masa ba to ya faɗi haka ne gurgurdan yadda yake kaddara tafiyar da ake yi mun fahimci nan tantan ma'ana ya kintaci yadda ake tafiyar ne ba ta sauri bace cewa yau ana wuri kaza to la'alla gobe za a je wuri kaza to ba za a isa wannan wurin ba ko sai gobe ai mutum yana iya wannan yana tafiya musamman in ba tafiya yake ko a mota yake tafiya in yana lissafa kilomita kaza ne zuwa kaza zan tsaya a wuri kaza ina sa ran zuwa awa kaza zan je wuri kaza to irin wannan ne shine baji yake cewa ko wancan na farko ko wannan ya faɗi insha Allah la'alla wahayi akai masa amma kuma faɗin insha Allah sabobin ta shine kamar da Allah madauki shi ma a Qur'ani yake cewa insha Allah akan abinda ya tabbatar za'ai wannan kenan shi kuma abin da ya shafi wannan mutane guda biyu yake cewa na farko inji shi albaji wannan hadisi ya nuna mana anna lil imami an yamna min al umuri al ammati kal miyah wal kala'i wa ghayriha min al manafi'i allati yashtariku fiha al muslimun lima yarahu min al maslaha wannan hadisi yana nuna mana ya halatta shugaban mutane shugaban al umma ya hana wani abu da aka san shi general ne na amfanin kowa da kowa ko ruwa ko makiyaya yace yau a rufe makiyaya kaza a rufe wurin ruwa kaza malam baji yace wannan ya halatta saboda abin da mutum malam shugaban zai gani na maslaha saboda wata maslaha suka ce wata maslaha ce daga cikin maslahohin shine la'alla Allah madaukaki yayi masa wahayin wannan abin da zai faru na karancin ruwa ya san ruwan babu ba zai isa ba kuma Allah ya kaddara cewa saboda albarkar wanke fuskarsa da zai yi ya zuba ruwan da ya wanke fuskarsa a wurin shine ruwan zai karu shi yasa yace in kun je kada kowa ya taba la'alla in wani ya riga shi ya je ya taba din to za a samu karancin ruwan ruwan ya kafe ma ya dauke ka ku ai ba mamaki in ya ji haushin su su wanda suka ja wannan domin ana kamfan ruwa ana wahalar ruwa ya za ku je ku sababin da ruwan ba zai zo ba kun fahimci abin shi suka ce wannan shine dalilin la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗancan mutane maganganu masu zafi saboda laifin da suka yi su kuma laifin da suka yi din albaji yake cewa la'alla su ma sun yi wannan ne dan la'alla sun fahimci hanin da yayi din ba tahrimi suka fahimce shi ba karaha suka fahimce shi domin in sun fahimci cewa haramun ne kasa saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi wannan abun ba wasu kuma suka ce ko kuma ya zama suna cikin munafikan da suka bi manzo Allah domin a wannan tafiya ta Tabuka ya tabbata akwai munafikai a ciki tunda a dawowa Allah madauki ya tona musu asiri halin su ya bayyana mun fahimci wannan dan haka la'alla wannan mutum biyu suna cikin waɗannan la'alla kuma in ba su cikin munafikai dalilin da yasa suka yi wannan shine ba su fahimci cewa hanin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hani ne mai tsanani wanda zai ja musu bala'i ba in kai musu wannan kyakkyawan zato ta bangaren idan ba munafikai bane mun gane wannan duk dai na cikin abin da albaji ya tattauna akai kuma ya bayanin dalilin sa insha Allah dai kun gane sababin la'alla dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya faɗa musu wacce magana saboda tausayin mutane a samu wannan ruwa to in aka je aka taba ruwan kafin ya zo yayi wannan abin da Allah madauki ya kaddara a matsayin mu'jiza za a samu ruwa bayan sa to ruwa zai kafe ka kuwa sun cancanci a faɗa musu wannan magana to mu je ina za mu tsaya ai akwai saura ko yace wa fit tariqi akan hanyar su ta tafiya au ko kuma lamma balaga tabuka a wata mai riwaya ne ko kwanto yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa tabuka al ikhtilafi riwayati gurgudan da yadda riwayoyi suka sasaba wasu suka ce akan hanya wasu suka ce a tabuka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahubbu alaikum al-laylata rihun shadidatu wannan shi ma muslim ya ruwaito shi wancan ma na mu'adh muslim ya ruwaito haka malik al-muwatta naga ya mana ko shin gashi nan ma kasa ya fada hadisin Mu'adh ibn Jabal. Wato wasu abubuwa ne na mamaki suka faru a wannan tafiyar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari tahubbu alaikumul lailata ri'un shadidatun, wata iska mai tsanani za ta kada a kanku, ma'ana za ta kado muku a cikin wannan dare da yake zuwa. Fala yaqum ahadun minkum, kowa ya kwanta kada wani ya mike tashi lokacin da wannan iska za ta zo. Faman kana lahu ba'irun falyashudd iqalahu, duk wanda yake da raƙumi to ya daure akalarsa sosai, ya tsananta daure kada shi ma a daga da shi. Fa habbat ri'un shadidatu ilai, ko haka akai a wannan dare sai wannan iska mai tsanani ta kada. Fa qama rajulun, sai wani mutum ko ya miƙe bayan iskar ta kado. Fa hamalathu rihu, wannan iska haka ta dauke shi. Hatta alqathu bi jabal tay, har sai da ta jefa shi a wani dutse sananne da ake ce masa jabal tay, inda kabilan banu tay suke zaune. Tay sunan kabila ne, suna da dutsen su, a can aka jefa shi, can aka ce an same shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce kada kowa ya tashi. Kunga duk wannan abubuwa ne dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su domin tarbiya ga mutane da ƙara sanya su a hanya cewa in an faɗi umarni a riƙa bi. Mun fahimci abin? Wannan yana ƙara nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'ujizar da Allah ke masa, da kuma nuna cewa kai biyayya fa ga wannan bawan Allah wallahi wajibi ne. Babu mutumin da zai tsira in baya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addininka in kana so ya karbi agun Allah, to kayi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo. Kar ka ce zaka ci masa gyara, ko ka ce ya kamata a bar kaza na manzon Allah ayi wani abu sabo da wani malamin ka ya fito maka da shi. Wannan akwai hatsari ga addininka. Ka tsaya kai hakuri da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ba haka ba za a yi hasara addini. Allah ya tsare mu. Sai ce wa kana da abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya saba yi shine da'ab. A fi tariki, akan hanya, annahu kana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr, annama lamin ya rarrage labarin ne, labarin yana da tsawo shi dake dai iya abubuwan darussa kawai so ya kawo mana. Hatta waɗannan abubuwan a wasu malam, a wasu littafan da malamai suka roto na wannan sira ba su fito da iya waɗannan abubuwan na mu'ujizan, ba su mai da hankali a kansu, sun fito da su kamar su ne asalin darasin ba. Wasu a riwayar yaƙi sun fi mai da hankali kan abin da ya faru a yakance, a harkar yaƙi. To amma dai shi abin da ya so ya kawo mana kenan. Kuma hatta abin da ya shafi sallah ɗin da tattaunawa da malamai suka yi, halaccin jam'i, abin nan jam'u taqdim ko jam'u ta'khir, in mutum yana tafiya duk an same shi daga wannan kissa ɗin, cewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da al'asr a wannan kan hanya ɗin, ya kuma hada magriba da isha'i, ya jinkirta a wani, ya kuma gaggauta a wani, ya nuna cewa ya halatta mai tafiya ya iya yi ko kafin la'asar lokacin azhar ya hada azhar da la'asar, ya halatta kuma ya jinkirta azhar din ya kyaleta har sai lokacin la'asar ya fara shiga, sai ya hada ya azhar da la'asar. Wannan duka ya halatta. Ba wai abinda mutane suke cewa jam'i suri, mun san jam'i suri wanne ne? Na? Wannan ba shi ne jami'i suri ba, haka mutane da suke faɗa. Amma a karance ba shi ne jami'i suri ba. Malami Iziya ya kawo jami'i suri, ma'anarsa shi ne lokacin sallar azahar in yayi, sai mutum ya bar sallar ba zai yi a farkon lokaci ba, sai farkon lokacin la'asar wanda shi ne ƙarshen lokacin azahar, to sai mutum ya yi azahar ɗin da la'asar a lokacin, sai ya zama azahar ɗin ma ya yi ta a lokaci, la'asar ma ya yi ta a lokaci. Don haka a surance ne jam'i, amma a haƙiƙani ba jam'i ba ne. Wannan shi ake nufi da jam'i suri. Kun fahimci nan? Shi yasa aka kira shi suri ɗin. Mai ma'anar suri? Ma'ana a surance. A sura in ka kalli mutum jam'i ya yi, amma a haƙiƙani kowace sallah a lokacin ta aka yi ta. Amma wannan da kuke cewa jam'i ya yi saboda zuwan hadari da sauransu ba sunansa jam'i suri ba. Jam'i lil matar sunansa, hada sallah saboda matar. To wannan shine ke faɗa fi tariqi annahu kana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr, annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada tsakanin azhar da al-'asr, wa bayna al-maghrib wal isha, haka nan kuma ya hada maghriba da isha, jam'a at-taqdim wa jam'a at-ta'khir kilayhima, jam'a at-taqdim da jam'a at-ta'khir. Don haka wannan ya nuna mana halaccin kowanne da iyayi. to aljeshi islami bi tabuk kununa lokaci ko da sauran ni dai ana lokaci sauran minti to yau ya kamata saboda nan din wata sabuwar magana ce didda da na so a ce mun kai har inda za a ce an juyo za a dawo amma lokacin ba zai isa ba da ka sai mu tsaya nan ya zama inda za mu tashi din shine wurin wato ainihin shiga garin Tabuk da zuwa Tabukan da kuma menene ya auku da nasarar da aka ci da cewa Allah subhanahu wataala ya bada nasarar ne ba tare da yaki ba kuma aka shiyo to Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya amfani da mu da abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da abin da muke fahimta na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwa tasa Allah ya bamu damar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan abin da zamu yi wajen halinsa wajen addinin sa wajen komai Allah subhanahu wataala kuma ya sa mu cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece su Allah ya hada fuskokin mu aljanna baki da Allah biya kowa bukatun sa na alheri Allah ya kara mana zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik